أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم هدوء الربيع الأول شكرا تدبو ليلة تاريخ الأولى أربعين بقي هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة ومدينة وندشين إداتي دا عشرين دا تقص دا وطن تقص شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بيال ميلاديا منا زمانة أربعين دا بيو أتشين كراتمو نا وانا اللي تافي مع البركة رياض السالحين na Imam Nawawi wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na sabuwar Jami'ar Bayero Kano Nigeria. Insha Allah mu za mu tashi babu sirki hadisin karshe, hadisin 59, kuma za mu shiga sabon babi, babu muraqaba, wanda za mu fara da shi a yau insha Allah mu ji ne Allah zai. مالك يجي عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب muhiqat barakatu baytihima. Muttafaqun alayhi. Hadisin Khalid shine Hakim ibn Hizam sabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam mashhuri shi ruwaito mana wannan hadisi da manzo Allah ya bada kaida dangane da saye da sayarwa, wannan yake nuna maka ashe shari'ar musulunci ta yi magana akan komai. Duk yanda za ku wani business a sayi kaya a sayar, ga yadda shari'a tace ayi. Duk yanda za a kulla business a sai kaya a sayar, ga yadda za a yi. Dukkan mu kowanne mu yana saye da sayarwa, ko ya saya ko ya sayar, ko a saya masa ko ya siyo wani. To ga ka'idoji, yace albay'ani wato buyer and seller kenan, buyer and seller inji malamai economics, mai saya da mai sayarwa mutum biyu ne. Dole in za a yi kasuwa dole a samu mutum biyu, wanda ya kawo kaya ya ajiye, da wanda kuma yake so ya sai kadar. To su biyu suna da zaɓi, kowannensu yana iya cewa ya fasa cinikin nan ko ya yadda. Ma'ana mutum yana da choice na executing business din ko kuma kin yin sa, ko ya ce ya yadda ya sayar, ko ya ce bai yadda ba. Ina sayar da wannan kofin, na kasa shi a teburi na, nawa kudin sa? 1,300. Habba mallan, ya za a yankance ba ga sabon yayi wani ba, daban yake, wannan ba irin normal kofi ba. 1,100 kaza ne. Sai ka taya ka ce 1,000. Ana bil qiyam, ina da zaɓi, in na ga dama in ce na sayar maka ba da 1,000, choice. In na ga dama na ce ban sayar ba, kenan shari'a ta baka ƴanci kai a matsayinka na seller, mai sayar da kaya, ka iya cewa ka sayar ko baka sayar ba. Ba a tilas. Wataƙila in faɗi in sayar maka, zaɓi na ne, babu wata damuwa. Wataƙila kuma in na gana shiri ba na da ke hancinka sosai, in ce maza maza ba da kuɗi na, ina da uzuri da Allah. Du ba laifi. Sannan kai mai saya, kai da ka zo shagona, kana da dama in na ce na sayar maka wannan 1,000, ka ce a ban saya ba, bil khiyar. Kana da dama ka ce eh na saya. To amma fa in muka zartar, to ciniki ya riga ya kullu. Kawai ko dai a bada kuɗi halan ko kuma a bada shi ajilan in a future nan gaba. To amma shi cinikin ya riga ya kullu, to yaushe ne za a ce kuma ba za a iya fasawa ba? To shine abin da za mu yi magana a kai. Akwai lokacin da in an kulla kasuwa ba a fasawa, in ta riga ta kullu, ko da ɗaya a cikin mutanen nan guda biyu in ya zo ya ce ya canja ba zai yi ba, to bai yi ba. Wani hadisi yana da kyau mu gane saboda mu'amala. Ba ko yaushe ne in ka sai kaya za ka je ka dawo da kaya kake ka fasa ba, ba ko yaushe ba ne. Wani lokacin ba a fasa, wani lokacin kuma ana iya fasawa da sharuɗa wanda za mu yi bayani insha Allah nan gaba. Kenan albayyani bil khiyari suna da zaɓi ma lam yatafarraqa, matukar wato ba su rabu ba. Wannan shi ne malamai suke ce da shi khiyarul majlis. Me khiyarul majlis? Zaɓi a wurin da aka yi cinikin, ba zaɓi bayan ka je gida ka yi shawara da matarka ka ce ka fasa ko ka siya ba, a'a. Khiyarul majlis ma'ana a inda aka kulla kasuwar a nan ne za a ce na siyar ka siya na siya. Kurin da na siyar maka ban kuɗi na buga mota in tafiya ta, wataƙila na hau jirgi ma na tafi. Sai daga baya kuma kaje ka yi shawara da matarka ta ce ai an bugi hancinka, ai wannan ma, ai wannan ma 350 ake siya, sai ka dawo mun ka ce kai ka fasa, a'a. Malam ya tafarraqa, matukar ba su rabu ba. To wani irin rabuwa? Shi ma za mu yi magana a kan shi, ina fata ana fahimta. Kenan kana iya fasawa kana iya zartarwa. Alfasku wal ijaza, ko ka lalata kasuwancin ka ce ka fasa ko ya ce ya fasa, ko mai siya ya ce ya fasa, ko mai sayarwa ya ce ya fasa, ko kuma al ijaza ya halatta kasuwancin na siyar, ko kuma kai ka ce ka saya. Manzo Allah ya ce fa in sadaqa, in suka yi gaskiya su biyu, kamanya mai siya ya yi gaskiya a sayan kaya, mai sayarwa ma ya yi gaskiya a wajen sai da kaya. Albaya fil baya wal mushtari fi thaman, shi mai sayarwa seller ya yi gaskiya a cikin kayan da yake sayarwa, kar ya saka ƙarya. Shi kuma ya yi gaskiya wajen ba da kuɗi, kada ya rage kuɗi, kada ya tauye, kada ya ba da mummunan kuɗi, kada ya yi ƙeta ya ce ga dubu kaza saura dubu kaza, ya yi ƙarya ashe ba biyan kuɗi zai yi ba. Duk wani abu na ƙarya ba a son yin su a cikin kasuwanci. Wa bayyana, kuma suka bayyana shi wato mai sayar da kaya, in har kayansa wato yana da illa to ya yi bayani, na sayar maka da wannan kofin, amma fa lokacin da aka kawo shi daga kamfani an ɗora shi akan kaya, wannan hannun yana ɗan rawa kaɗan ta ƙasa, wataƙila kai baka lura ba, kawai cewa kai samun shi a leda kenan, yana da wani ɗan aibu nan ya ɗan farke kaɗan. Wa bayyana, ya bayyana aibun wannan gilas ɗin ne za ka sayar, ya gan shi ya yi masa ashe wannan abun an sa masa sufa gulu, wannan ‘yan roba tsakiyar. Wa bayyana, ka ce to wannan asalinsa gaskiya ya ɗan ɓalle amma mun sa mai sufa gulu mun riƙe shi. Wa bayyana mana ka bayyana aibun da ke jikin kayan da za ka sayar da shi. Wannan waya ce ga ta nan za ka saya, ka ce to kar ka ganta da sabon gida da komai, gidan ne sabo amma ita kanta wayar ta kai shekara 13 a hannuna. Wa bayyana, na dai sa mata me screen a wannan me sunan ledar nan da ake sawa screen guard, na sa mata riga wanda yake bai san me yake yi ba, in ya ga kyalkyalin waya sai dauka sabo a ci. Wa bayyana, in akwai aibu kai to anan ne ake samun matsala. Ka kawo dabba tana da matsala, ka kawo mota tana da matsala, ka kawo mutane masara sun saya ashe a cikinta akwai ruwa-ruwa ya dake ta, buhu ɗari ka ɗure ta. Wa bayyana,
lalle sai kai bayani aibu da matsala. Ina fata ana fahimta. Dole ne mai sayarwa ya bayani aibu, sannan mai saya wataƙila kuɗin da aka bayar ka san yanda muke mallam Allah ya mana afuwa. Idan zan baka 100,000 in akwai yagaggiya sai in cusa ta a ciki hada da ita, kaga akwai aibu a cikin saman, al'aibu fi saman. Daka dole sai kai bayani a cikin kuɗin nan akwai wata yagaggiya zaka karba. Amma mu ce ake buga masa kautura ta har ma murna ka, ai wallahi alhamdulillah yagaggiyar 100 da wallahi na shigar da ita. Subhanallah, subhanallah. Banki su ne ake musu haka, su daman suna karba ai ko. Amma dan uwanka dan kasuwa in akwai illa nuna masa zaka karbi wannan, ba za ka karba ba. Nemi yanda zaka yi, ko da wani ne ya baka ita a illace wa bayyana. Wataƙila kun yi cinikin miliyan 20-25, ashe a yanzu iya miliyan 17 za ka iya baya. Kada sai an rubuta takardar yarjejeniya kurin ka karɓi takarda za ka yi transfer, sai bayan an jira ka yi transfer ɗin kuɗi kawai sai ka ce da Allah ai haƙuri sauran miliyan 5 ƙarshen wata zan bayar. Kaga akwai aibu a cikin business ɗin, amma ba kai bayani da ka gaya min baka da kuɗi cikakku ba zan sayar maka ba. Dan haka maganar Annabi tana ɗaukan duk ɓangarorin guda biyu, shi mai sayarwa ya yi bayanin aibu in akwai, shi kuma mai siya inda wani aibu a cikin kuɗin da zai bayar a saman nan, to ya yi bayanin duka wani aibu da ke ci. To a nan shi ne ake samun matsala. Annabi ya ce in sun yi wannan buri ka lahun wafi bai'in ruwa, Allah zai musu albarka a cikin cinikinsu, sayensu da sayarwarsu. Albay'a a nan ana nufin wato bay'a wa shira kenan. Allah zai sa musu yawan albarka, shi a cikin kuɗin da ya karɓa ya sai da kayansa Allah ya yi albarka, shi kuma kayan da ya saya zai yi taimai albarka, ko ba ka bane ba in mota ne ka taima albarka ka amfana. Sannan kuma za a sauƙaƙa maka wato samun riba, kai ma za ka je ka sayar ka samu riba mai kyau saboda kun yi cinikin gaskiya. Wa in katama, katama akhfaya shi ne katama, akhfaya suka ɓoye aibu, shi ya ɓoye fisil a wa samani min al'ulub. Wataƙila wannan kuɗin an daina karɓansu yanzu, wataƙila wannan kuɗin suna da illa, wataƙila ruɓaɓɓun kuɗi ne sun yi shekaru wajen 40 wani ya ɓoye su, ramar mashiya suke da kansu, aka zo aka shirya miliyoyin kuɗi, ashe da an je an buɗe ana irga kuɗi ramar mashiya suke. Kaje kai ko san ana wannan cinikin musamman wanda zai karɓi kashi, akwai kuɗin da sun fi shekara 40 ko 30 a ajiye irin wanda ba sa zuwa banki, dole kuɗin samu matsala, dattin da ke jikin kuɗin yana lalata kuɗin. Sai a zo a kawo maka tunda miliyan 100 ne a jera ma miliyan 1 miliyan 2, amma me yake cikin miliyan 1 miliyan 2? Wataƙila akwai matattu sun zama ma tsora, akwai kuɗin da an cika ɗaki da su da aka zo ana taɓawa kawai ramar mashayarsu, duk wanda ka ɓare farar sai ya zube. Yanzu wannan kuɗi ne ya zama ya yi, to karka je a zuba masu a katan kawai ka ɗiba kana murna ka yi business ka kula. To zai iya yiwa a ɓoye aibu, to in suka yi mu'iqat barakatu bai'ihima, za a share albarkar saye da sayar uwansu, ba za su taɓa samun wani alheri ba. Shi ribar da ya samu kayan da ya sayar sai ya gamu da asara, shi kuma kayan da ya saya shi ma sai ya samu matsala. Wannan shi ne ka'idar da Annabi ya faɗa. To Allah shi ne shaida da yawa daga cikin kasuwancinmu da kake gani mai da albarka ba a bi wannan ka'idar ta Annabi ba. Kawai yanzu abun burgewa shi ne ɗan kasuwan da wato zai kawo maka kaya mummuna ya sai da shi ka jera ana tafaka ai na shigar da su, ai yana ai ya shigar da su, ina kayan nan ya shiga Allah alaji ya shiga har samu wani an mai bugun hanci shi kuma ya je ce ya karata bai da kyau. To bari mu dawo khiyarul majlis. Khiyarul majlis shine ina sai da wannan ruwan da wannan kofin shago ne da ni, da Allah ku gane ibada ne kuma muna yi yau da gobe. Ka zo ka sai wannan ruwan, mun yi ciniki 150, wannan 1,000 da 200 ka siya ina siya kai ka siyar ina siyar me alamar na siyar ba da kudi haka ne to kaga mun yarda kenan ko ya ban kudi na ba shi kaya ko ba ka bane ba ka bani in baka wata kila ba canjin kudi da kudi bane Watakila in baka ruwa ka bani katan katan na tishi Watakila in baka waɗannan kofunan ina da sallaya sallaya shi muka yi canji trade by barter an gane ba ni in baka ya halatta yin ciniki ba ba da kuɗi ba in baka katako ka bani shinkafa in baka mota ka bani fili in baka hula ka bani buhunan shinkafa kaza irin wannan nau'i na saye da sayarwa ba da kuɗi ba ya halatta amma ana yi ne bil qima ta hanyar kimanta kuɗin kowanne abu daga cikin su wannan ya halatta to khiyarul majlis anan kana bayarwa ana karba to malami sun yi sabani rabuwar da za ku yi kana tafiya ciniki ya kullu ba maganar kuma kaje bakin gate ka dawo mai kace malam na fasa sayan wannan kofin a sai dai in an yi sharadi cewa malam zan tafi da kofin nan in na je matata ta gaya mini akwai illa a ciki ko na samu wata damuwa a ciki zan dawo maka da shi ka yarda na yarda na sayar to wannan bi shart kenan albay'u bi shart amma duk mutumin da ya sayi wani kaya sai ya tafi sai ya ga wata illa a cikin kayan kuma bai yi sharadin cewa in ya tafi in ya samu illa zai dawo da shi ba to wanda aka dawo wa da kayan yana da damar ya ce ai ciniki ya riga ya kullu ba zan bada kuɗi ba mun gama kasuwanci me yasa saboda ba mun yarjejeniyar zaka da mun da shi ba da mun yarjejeniyar zaka da mun da shi to na san cewa anything can happen watakila ka samu illa sai ka da mun da shi amma ba mun watakila kana bani kuɗi na ni kuma na tura company sun yi order kai na zan samu kuɗin da zai mayar maka to an halatta wanda bai iya kasuwanci ba wanda yake zuwa kasuwa ana bugun hancinsa kun san shi yanayin kasuwa iyawa ne ga Malam Abdul Malik wataƙila ya iya kasuwar dabbobi ni kuma Abdullah bai iya ba yawanci in naje sayan dabba sai a cuce ni misali nake bayarwa ba wai fa haka nake ba yawa amma wannan ya fi ni iyawa to tunda duk surutu na da zakin baki na ana cuta ta inda zai sayan kaya to muna gama sayayya sai in ce to la khilafa banda yaudara banda ha'inci idan naje na tarar kayan mun bugun hanci akuyan nan ba tafi 60,000 ba na kasiyar mun ita 250 to gaskiya na yadda ni wawa ne ba iya kasuwanci ba zan dawo ka bani kudi na yaushe ne ne in an yi kasuwanci an rabu in aka dawo ake karba shine kai sharadi cewa in fa ka cuce ni zan dawo ma da kayan ka alaji alaji wannan shaddar in naje na hada ta da ta aboki na a gida na ga ba irin ta bane zan fa dawo da ita eh na yarda amma in ka zo ka siya ka ba da kuɗi an yi komai da komai kawai daga baya wai sai ka ce ka dawo to yana da zabi in ya ga dama ya mayar ma kuɗin ka in ya ga dama kuma ya ce da zai bayar ba kuma in an je wajen alƙali ya fi ka gaskiya akwai wanda yake kullun cikin sabbai ne idan ya je shi kasuwa sai an cuce shi ya zo ya kawo ƙara gurin annabi annabi ya ce to duk in kai sayayya da saye da sayarwa ka ringa cewa la khilafa duk wanda ya san bai iya kasuwa ba to in ya je sayan kaya ya rika kama sharadi to gashi dai na sayi wannan wayar amma in naje na ga akwai wata damuwa zan dawo maka da wayar ka gaskiya duk dan kasuwan da ya aminta ya san bai ha'inci ba zai iya cewa je ka kowane shago ka tambayi farashin wannan wayar nawa ne duk inda ka samu kasa da haka ne ka siya nawa ka dama. Akwai wanda kuma yana tsoro, kuma ku yadda mutane kala-kala ne. Yanzu yawancin mu maza da kake gani ba mu iya ciniki ba, wasu maza yawanci in ka siyo kaya ka nuna wa mata ka sai ta ce wai yanzu haka ka sai wannan. Ranan fa muka je kasuwa da wance fa muka sai shiga, mata yawanci sun fi samun kaya arha a kasuwa, mu ko dukan hanci, saboda kana mota za ka ce kai zubo min, kun fahimce ni? To mu daga dawowa a ka'ida, a ciniki, a shari'a kuna rabuwa, da kun rabu to ciniki ya kullu. Ba maganar ni in ce na fasa sayarwa ko kai ka ce ka fasa siya. Ka san me yasa shari'a ta yi haka? Zai iya yiwa bayan na sayar maka wannan kofunan ka sai wataƙila katan dubu a wannan farashin, kawai muna rabuwa da kai, sai na ji kamfani ya ƙara kuɗi, ya ninka kuɗi, sai na ce wai yanzu ban sayar, na fasa. To ba za a fasa ba, saboda ƴan kasuwa suna wannan. In ka sai kaya a wajen mutum kuna rabuwa, idan jahili ne shi baka karanta addini ba kuma shi ma jahili ne, sai cuce ka, sai ce wani da Allah na dan samu kuskuren littafi kayan nan da na sayar maka, akwai damuwa a dawo da su, sai dauki kudin ka ya baka hakuri. Ya ji labarin an kara wa kudin ne kaya a kamfani, dan haka yanzu gobe zai dora shi a kasuwa ya sayar da shi ninkin farashi. Yau abinda mutane suke kenan. To in waye ne kai? Kuna rabuwa. To kai sai ka ce ayya, ai ba kai magana da rabuwa, ai muna rabuwa ne ma na sai da kayan. To ita wannan rabuwan at-tafarruq hatta yatafarraqa, har sai sun rabu din da Annabi ya faɗa. Shin at-tafarruq ne bil abdani ko kuma at-tafarruq ne bil aqwal? Tafarruqin rabuwan guda biyu ne, rabuwa ne da gangan jiki ko kuwa rabuwa ne da zance? Wasu malaman fiqh masu fassara hadisin sai suka ce a'a, at-tafarruq bil aqwal, ka zo ka sai kofin nan, ka sai wannan, muna magana, na sayar ka sayar ka bani kuɗi, kawai mun gama magana sai kuma muka shiga wata harka, kai ma ka shiga wata harka ko da kana wurin, amma wani zance ya biyo bayan cinikin mu. At-tafarruq bil aqwal kenan, tunda har mun gama wannan mun shiga wani abu kenan, idan mun yarda. Ana ganewa? To wasu malamai suka ce ko bai bar wurin ba, in dai kuna gama magana aka shigo da wani abu, to shikenan kasuwanci ya kullu. Masu wayo masu ilimi a kasuwanci dabarar suke, yana sayar maka kaya ko ya buga maka ko kuma yana nema ya rabar kaya, sai ya maza sai wani zance a ciki, yana yin wani zance, to kasuwanci ya kullu. Ko gurin alkali aka ji sai ce bayan kun gama cinikin kun dan yi wata magana ne, zaka ci a hakure ku alaji mun yi hira mana mun yi kaza, ayya kasuwanci ya kullu. At-tafarruq bil aqwal, wasu malaman suka ce la at-tafarruq bil abdan, rabuwan da gangan jiki ne, duk wanda yake so yayi kasuwanci ba za a canja kasuwanci ba, in ya sai kaya to ya fita daga shagon ya je ya dawo, kana saya ka karba, ya karbi kudi ka karbi kaya, ko da baka kwashi kaya ba, in ka fita wani shagon ko ka tsallaka wajen shagon kuna rabuwa, kasuwanci ya kullu. Ana cewa haka dai Umar yake yi, Abdullahi ibn Umar ko ibn Abbas in ban manta ba, a ɗaya ɗaya daga cikin su idan ya sai kaya saboda ya maza-maza ya yi hauji ya mallaki wannan kayan, kuna gama ciniki kawai sai ya maza-maza sai ya fita waje sai ya rabu da kai sai ya sake dawowa, to ko ka ce ka fasa cinikin to bai fasu ba. Ina fatan kuna ganewa. Kaga wannan karatun ya kamata ƴan kasuwa su san shi. Na sha faɗa na ce ƴan kasuwa ku yi wa kanku adalci, a masallatanku na kasuwa ku samu malaman fiqh, malaman addini su rinka karantar da ku kitabul buyuwa, in ba za ku iya zuwa ba ma a sassaka lasfikoki a cikin kasuwa, liman ko malam ya rinka darasin minti 15 akan kunce-kuncen kasuwanci, in dai musulunci kuke so ku yi da gaske, ko kuma in kun yi sallar azhar a jam'i ku rinka haƙuri minci 10 ana muku nasiha akan masail na saye da sayarwa da kasuwannin mu za su yi tsari. Kuma duk ɗan kasuwan da yake zuwa ya shiga harkar kasuwanci baya sauraron bayanai na malamai akan saye da sayarwa, zai yi ta ɓarna ko ya ta tara haram, haka kuma zai iya zuwa ya cutar da wani ko kuma wani ya cuce shi. Kenan yanzu hatta ya tafarraqa, ko dai at-tafarruq bil aqwal, ko dai at-tafarruq bil abdan, wanda yafi ƙarfi shine at-tafarruq bil abdan, rabuwa da gangan jiki. In dai ka sai kaya, ina sayar maka da wannan kofin da wannan robar, kana fita wajen masallacin nan, kana barin nan, to fa ba maganar ka dawo ka ce kaza, ba mamaki na sayar maka shi wannan 1,200, wannan na sayar maka 150. Sai ka fita, sai ka je wani yana ce ka wallahi mallan alhamdulillah ka ga wannan kofin yanzu na sayar shi, shi bai ma san kunni shi ba, nawa nan wallahi 350, katan 20 na sayar. Sai ka ce me kace 350, kai kuma ka zo an buga maka shi a nawa 1,300, wannan ruwan fa wallahi yanzu na sayar shi naira 70, kai kuma an sayar ma 150. To matsalar ka biya kuɗi kun gama komai, ku kai tarantsuwa ko kanya alƙawari ka fita, to baka isa ka dawo ka ce mini ka fasa sayan kayan nan madan na bugi hancinka ba, baka isa ba, saboda an yi at-tafarruq bil abdan. Kuna fahimta ta? To wannan shine ka'idar saye da sayarwa. Dole in an yi ciniki sai an dan rabu, an bada gap na lokaci ko na magana ko kuma na rabuwa da gangan jiki. To yaya ake yi? Mutum ya zo ya sai kaya kawai, idan ya zo gida ya ga bai masa ba, kawai sai ya dawo da shi. Kai kaga dama ka karba kai mai shago, in mai shago yana da adalci ko yana da tausayi sai ya karba ya ce ka kawo. Idan kuma bai ga dama ba zai ce ai Alhaji, tunda ka riga ka sai kaya ka fita a shago na, ai kasuwanci ya kulle. Ku daina yin jahilci a cikin mu'amala ku, duk mai ilimi, wanda yake da ilimi in yayi sayayya aka kawo gida aka tabbatar aka duba sai ya ga farashi ya faka, tunda an riga an yi a tafarruq, to baya mai da kaya. Wataƙila an yi cuta a ciki, ko da an yi cutar sai dai ka je ka san yadda za ka yi, kai sulhu ka ce me, ka ce a mai da wannan kayan, ka yadda ma a karyar da shi a baka kuɗin ka, saboda cutar ta yi maka yawa. Amma duk wanda yake jin tsoron kar a cuce shi a saye da sayarwa, to ya kafa sharadi. Wani na sai mota mun gama hanyar jejjeniya, in na je na ga motar nan tana da wani issue, electric issue, ko na ga tana wani abu sauransu, gaskiya zan gwada ta sati ɗaya sati biyu, shine wannan garanti. Garanti ake cewa ne ko mene? Mene ake faɗa in ka sai mota bayan? Ha? Waranti ko? Yawwa, to akwai shi a shari'a. Zan karɓa, zan gwada wannan abu zuwa kaza. Na sai mota 20,000,000. Alhaji zan je in gwada ta wata ɗaya, wata biyu, ko shekara ɗaya, iya yadda ya ga dama. Wani kwana uku yake cewa, wani kwana ɗaya. Inji ne ka saya, za ka je ka yi testing ɗinsa, da ka gwada shi ya yi kwana ɗaya, kwana biyu, to kaza. Yanzu ko nan abinda zai baka mamaki, a da arnafa da suke da shago, za ka iya sayan injin mota a baka kwana uku, a ce bayan kwana uku in an samu matsala ka dawo da shi. To me ya sa mu ƴan kasuwan musulmi ba ma wannan? Sai dai cuta. Mutum ya je kasuwar waya, mutum ya je su yi tsofaffin wayoyi, ya ta ɓare su, yana sa musu ledodi, ya samu kwali, sai ka ga an jefar da kwalin waya nan da nan, ake sai da shi tsada. London use, London use, a liƙe ta. Yanzu waya wala an baka da wayo, inda ake ha'inci wallahi sai a baka waya mai shekara 7 ka sai ta a matsayin sabuwa. Wata ruwa ta fada ta yi ta sha wahala da kyar ta bushe, a zo a liƙe maka sabon screen, komai da komai a kwali a sama, sai ka je ka bude shi, za a sha man mata wanda bai da kyau. Mai mota mai illa injin ta yana da illa, yana da damuwa, ya je mata kuskure ma ya rufe duk aibunta, ya ɓoye aibunta, wataƙila karyewa ta gida biyu, a je a goge ta, a yi mata fenti, a gyara, a fesa, ba za ka taɓa ganewa ba. Ashe gida biyu ta rabe, ta yi accident. Ba kowane mai sayan mota ne yake zuwa ya sayi mota mai kyau ba wallahi. Ƙirƙirin mota a bakin titi kai da kyan kalinka, nemi ƙwararru a shiga ƙarƙashi a duba ma, ba wataƙila ba mamaki ta yi accident. Ta rabe gida biyu, ba mamaki tirela ta taɓa take rabinta, duk jona ta akai. Kana zuwa kana faɗawa wani rabi, rami ka ga rabi ya yi gaba, rabi ya yi baya, ka bar fasinja. Wallahi akwai mutum da ta fara ta taɓa yi haka, sai ga direba a gaba na bayan sa, su kuma suna zaune suna jira. Ta rabe gida biyu, musamman irin motocinmu na zamanin nan muke gani kyalkyali, amma duk roba ce. It's just for business sake. Da in ka duba Peugeot din da, ita na kun tunani bamban Peugeot da karfe ne na dikibari, wani farin karfe, ko me ko gini sai da ka wallahi baya motsawa a kori kurin da ko me wallahi sai da abin nan, idon mai karfi ne, amma yanzu gaba daya saboda neman kuɗi da kwalliyar ƙarya duk jefan mota gabaki ɗaya duk robobi ne ake sawa wani ma kamar kwali ne da rabi da rabi ne kana zungunan sa ga taya
ha
taya ya baki mota mai bala'in tsada sai ga in gaban ce sauki ba za ka saka saki garin da ba saboda an shigar da ha'inci ka san me idan suka yi maka mai kyau ai za ka daɗe kana hawa baka je ka sai su faya faci ba da ka bari a maka wanda da ka bugi gini ta balle sai ka je ka saki sabuwar bamba 350 80 100 gilas da ko jifar su aka yi sai dai dan yi alama yanzu ku kana dan jingunwa akan sai ga rabawa duk sun lalace kamfanonin da na tura wanda na wanda ba tura ba duk sun lalace saboda wai demo abu yana lalacewa demo za a saya to shi kuma nan adam ai dole wai ta ita sai da sayo to haka suke a cikin komai hatta magani da kike gani hatta harkar likitanci akwai abin da za a yi ta baka magani har ka mutu kai ta shan sa ba maganin warkewa kullun sai ka siya kuma duk ciwon da suka gaba a warkewa har a mutu magani ne for life to za ka duk magani for life yana da tsada saboda an san in baka sha ba za ka mutu kuma mu annabi ya gaya mana kowace cuta tana da magani ba wanda ba ta da magani sai tsufa tsufa bai da magani ba abin da za a yi wa mutum ya tsufa ya canja shi bai zai yi ba sai kuma mutuwa to amma sai a zo a ta baka wani magani in ka sha ya dan sauka kana kin sha sai ya dawo sai a ce ka kusa mutuwa ka kusa mutuwa sai buka sha kullun sai ka sha me yasa ba za a warke ba Allahu a'lam technology ne bai kai ba sun karanta jikin dan adam taras sun sani akwai ciwon da in wani yayin da a warcewa yana warkar da shi wala za a iya treatment din sa yanzu akwai wanda muka yi magana da shi likita ne yace yayi bincike ya gano ya ake warkar da mai sikila yana da maganin da zai sa mai sikila ya warke tas yawanci masu laro da sikila Allah ya kare mu ya kare su gaba daya ana wahala ba ciwon dan talaka bane zuwa magani ka duba abin tausayi duk wani ciwo mai wahalan sha'ani to kuma wallahi akwai wahala kashe kudi akai mai yankon a mai da shi araha da sauki magani wahala ba sa tsawon kwana wasu sai kaɗan daga cikinsu wanda Allah ya rubuta musu daɗewa ya ce wallahi wallahi ya yi treating magani na sikila an yi trying an yi trying ya ce da aka ji labari ya ɗan yi bayani sai aka kira shi ya ce kai ƙungiyar kaza ta duniya ta ji program ɗin da kai karka saki in kuma ka ci gaba duk abin da ya same ka kai ka jiyo wannan ni da shi yake gaya ya ce kuma wallahi wallahi an kawo mini an gwada shi kafin bayan na masa magani kuma an gwada kuma ya zama successful ya ce amma an dakatar da ni na ce to ka dakata ka ɓoye maganinka wanda Allah ya rubuta mai mutuwa ya mutu wanda Allah ya rubuta mai wahala ba to sa zo su kashe ka saboda wani ya rayu kai ai bai zai ba ai haka siyasar duniya ce haka take akwai abubuwa da yawa kuma hankali hankali ne sai mutum ya rinka ganewa to yan uwana kasuwa akwai albarka idan an bi dokar Allah idan aka kaushe kuma to zaka tsammace wallahi baka bude shago ku kai harkar business ba ku yi hakuri ku ci halal dan Allah ya muku albarka bismillah babul muraqaba babin da yake magana akan muraqaba malai yace alladina qala allah ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin cikin suratul shu'ara yace wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum a cikin suratul hadid yace wa qala ta'ala inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun a cikin suratul nahl وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أتشين سورة آل عمران وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد أتشين سورة الفجر وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أتشين سورة غافر يتشي والآيات في الباب كثيرة معلومة آيوي أتشين وانا باب سنة ليوا كما سنعني وأما الأحاديث يكامن الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلى علينا رجل شديد بياض
الثياب بياض شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الأراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو رواية يعلمكم دينكم رواه مسلم ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكسر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك والعالة الفقراء وقوله مليا أي زمانا كزمنا طويلا وكان ذلك ثلاثا وكان ذلك ثلاثا وانا حديث الإمام المسلمي يروي توشي أجهن واتو صحيح إنسان حديث ني تبت شيء إنسان تبتشي تو ما لن يابود إمانا دباب المراقبة تو مي أكي نفيد المراقبة شيني متن يزمن تو واتو mai bibiyar kusancinsa da Allah bari in buga mana misali don ku gane ma'anar muraqaba ba akwai ana cewa monitoring ba to monitor something shine kai ne ka sa ido kana bibiya to dan adam ana so ya rinka monitoring kansa tsakaninsa da Allah mahaliccin shi yuraqib nafsahu yaya tsakaninka da Allah kula cewa Allah yana ganin ka akan duk abin da kake yi yana cikin muraqaba ka yadda duk motsinka Allah yana kallon ka akwai CCTV camera da ake sawa ko a masallacin nan akwai ko kaza camera ce za a sata ita wannan wato tana muraqaba ne menene tana sa ido ta lura da wanda ya shiga da wanda ya fita da wanda ya dauki kaya da wanda ya aje to kaga sa ido da lura to ana son dan adam ya zama mai sa ido da lura a karan kansa amma irin alakarsa da ubangiji ka gane cewa Allah ya alamu ma tu waswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya san abinda zuciyarka take waswasi yanzu ina tare da Malam Abdullahi anan ina tare da Coach Musa anan gurin ba wanda ya isa ya faɗi me yake cikin zuciyarka wataƙila na cikin bacin rai nake muku karatun nan wataƙila matata ta bata min rai wataƙila wani ya kira ni amma ba daidai ba amma ina ta karatu amma ba ku san me yake damuna ba amma Allah fa ya sani ba a boye mai komai to wannan shine muraqaba ka ji cewa wani bai san halinka ba amma Allah ya san halinka ubangiji yanzu ya san me nake a cikin ciki na amma kai baka isa ba ba ma me yanzu nan din nan baka isa ka fadi me yi anan ba wataƙila shayi ne wataƙila kunu ne wataƙila zo burodi ne ya fi karfin ka ina fatan kana fahimta
in a rufe yake ba kai saka san me ba, amma Allah fa ya sani. To ubangijin da ya san abin da ke cikin zuciya shine zaka je ka buya a daki kana jira? Ubangijin da ya san abin da ma to waswisu bihi nafsuhu, abinda ranka yake waswasi yake kaiwa da komowa, shine wai zaka je wai ka boye wani abu kana cutar wani, wai ka shiga daki kana barna, wai ka dauke waya kana video call ka lulluba cikin bargo, wai kai amfani da wayarka kai maganar banzan ka boye ba sani ba matarka ba sani ba. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, wannan jijiyar da tafi kubuce jijiya kusa da mutum, Allah yace mun fi kusa da shi sama da wannan jijiyar tasa. Mana Allah ya san komai, ko mala'ikun Allah sun fi kusa da kai sama da wannan. Da haka magana ka buye ka yi barna ko ka rurrufe ka cuci wani, in shi dan adam bai sani ba, ya Allah ya sani. Yanzu akwai wanda yana sani sai ya cuce ka, shi a ganinsa baka sani ba, kuma gobe ku zo gaisa. Yanzu ba abin da ke faruwa a kasar nan sai mutum ya je ya kashe mutum, shi ya je ya kashe shi kuma sai ya zama shi ne na farko a wajen karɓar ta'aziyya. An yi wannan, an kama wani ya kashe wani da shi aka yi zaman makoki, kuma shi ya je murna shi ya kashe shi. Wani ya yi zina da yarinya don kada asirinsa ya tono. Duk ina so in muku maganar muraƙaba ne, saboda mu rinka karatun mu gane me ake nufi. Wani ya yi zina da wata yarinya, virgin, ya mai da ita mazauna, ya tabbatar za ta tona mai asiri, ya kashe ta. Da ya kashe ta ya samu kango ya tona rami, shi kaɗai ba wanda yake ganinsa, rami mai girma, ya binne ta ya gyara ƙasar, kuma sai da Allah ya tona asirinsa. Wata ta yi zina ta yi cikin shege, ta haifi ɗa, ta ga ba za ta iya fito da shi gari ba, ta ɗauki ɗan da ransa ta lulluɓe shi a cikin bargo da mayafi, ta je gona ba wanda yake ganinta, cikin dare ta tona tsakanin kunya da kunya ta binne shi. Allah kuma ya kaddara, Allah ya kaddara wani kuma ya zo wurin ya ga alamar an binne wani abu, ya tona ya ga mutum, kuma aka tarar da mutum ɗin da ransa bai mutu ba yaro. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, duk abinda zaka koya ka je kai, wallahi Allah yana kallonka. Ha, yanzu misali wannan kyamarorin da suke gaba na, duk motsin da nake yi suna dauka, kuma daga nan zuwa shekara dubu in an musu ajiya mai kyau za a gansu. Mutum ya shekara 50 70 da mutuwa a kawo maka shi, gashi nan yana magana yana komai. In dan adam ya iya samar da na'urar da za ta bibici aikin dan uwansa dan adam bayan shekaru a same shi, to Allah sai ya gagare shi an tashi kiyama, ba zai iya bada labari akan yanayin da kake ciki ba. Baka da hankali, baka da tunani, mutum ya kuye yayi barna, ya kuye yayi zina, yayi zalunci, yayi cuta, ya ha'inci wani, kana tare da mai gidanka ya baka amana kana yaudararsa, akwai muraƙaba, ko ba kyamara CCTV, akwai kyamara Allah a kanka, akwai mala'ikun Allah, shi Ubangiji duk rigar da ka sa tsirara yake garinka. To shi ne muraƙaba. Lallai ko ina kake ka ɗauka Allah yana ganinka. Fa innahu yaraka, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, in baka ganin Allah ai shi yana ganinka, muraƙaba kenan. Kuma Allah ba ganin ba, hatta cikin zuciyar nan ban gunde sai ba da labarin da yake cikin zuciyar nan, amma Allah shine alimin da zace suduri, ma'anar muraƙaba kenan. Allah shine ya san abin da ke cikin kiraza. Allah fa da filinka da koyanka duk dini a wajensa. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, la yakhfa alayhi shay, babu abin da yake koya ga Allah a sama ko a ƙasa, shine muraƙaba. Allah yace alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, ya Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam shine yake ganinka a lokacin da kake tashi kana sallah kana ibada, Allah yana kallonka da jujjuyawarka a cikin masu sujjada. Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wannan kalam din ammi fi ummati, a cikin al'umma annabi, ba wai da annabin kadai yake nufi ba. Al-khitabu lin-nabi wal muradu bihi ummata, annabi ake magana amma ana nufin al'ummarsa, cewa Allah yana ganin manzon Allah lokacin da yake tashi yana sallah, kai ma lokacin da ka tashi cikin dare a cikin duhu ba wanda ya ganka matarka ba ta ganka ba ƴaƴanka ba su ganka ba allazi yaraka hina taqum Allah yana kallonka lokacin da kake tashi sai a cikin duhu zaka daga hannu ka roki Allah gobe sai ka ga biyan bukata allazi yaraka hina taqum sannan kuma manzon Allah yana gaji juyawanka wa taqallubaka fi sajidin a tsayuwarka ruku'inka sujjadanka zaman tahiyanka a cikin masu sallah duka Allah yana kallonka wannan ayar tana nuna mana ashe Allah yana ganin duk wata harka da motsi da mutum yake aya ta biyu huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuka kasance kuna tare shi suratul hadid to wannan ayar haka ake fassara ta Allah yana tare da ku huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke ba haka ake faɗa ba to wasu sun dauki fassarar da ainihin wato barna sai suka ce ah to kaga ashe wannan yana nuna Allah yana ko ina kenan ka san akwai masu aqidar Allah yana ko ina ko ina ba su yadda a ce Allah yana sama ba Allah yana ko ina me dalili ai ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke ya zaka yi da shi to alhamdulillah a manhaji na ahlus sunna ana fassara qur'ani ne kamar yadda sahabbai suka fassara kamar yadda tabi'ai suka fassara kamar yadda tabi'i tabi'in suka fassara kamar yadda jami'u salafu salih suka fassara dan su suka fi kusa da manzanci suka fi kusa da annabi kuma suka fi mu sanin fassara qur'anin a daidai haka kullum wani yazo ya ci miyar kukarsa ko ya sha kunun kanwansa ko ya daura rawanin sa ko ya rike sarbinsa kurin ya fassara qur'ani da irin salikarsa da zalakarsa a'a in ka fassara kace wannan ayat tana nufin Allah yana ko ina sai a tambaye ka a ce akarmaka Allah akwai wani sahabi ko tabi'i tabi'ina da ya taba fassara wannan ayat da irin fassarar da kai in babu to sai mu ce malam kenan ka fi su sanin ma'anar qur'ani in babu kenan wannan sahabbai sun tafi ba su fassara wannan ayar ba akwai wata aya da sahabbai ba su fassara ba akwai wata aya da Abdullahi ibn Abbas ne magana akan ta ba akwai wata aya da tabi'i tabi'in ba su san ta ba akwai wata aya da magabatan ba su sani ba sai malaman wannan zamani to dadin manhajin ahlus sunna in dai akan abubuwa ne da suka shafi ubangiji ko zatin Allah ko aqida to dole ne sai an nemi menene salafus salih suka faɗa abinda ake nufi anan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai ana nufin Allah ma'al khalqi bi'illihi Allah da dalilai Allah yana tare da duk halittarsa amma da iliminsa amma shi ainihin Allah kukula aqida nake magana akai shi ainihin Allah zatin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana fawqa sab'a samawat yana saman sama karshen sama وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أبو موتى السماء أبو موتى قصة أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هو تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن العرش الله تكي دون مفسر القرآن ده سنزوش يقول دون الأنبياء إن كتم بيشي kawai abin da zaka ce a ina al'arshin Allah yake gadan mulkin Allah a ina yake an gaya mana wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya wadan mala'iku ne guda takwas Allah ya san girman su suke rike da girman al'arshin ubangiji kafafuwa al'arshin Allah a ina al'arshi yake yana saman sama karshen saman bakwai akwai wani ruwa ya mamaye duniya gaba ɗaya ba wanda ya san ya san yawan ruwan nan karshen sama sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai a karshen saman sama menene ruwa ne gaba ɗaya to saman ruwan anan Allah ya kafa gadan mulkinsa yaya girman sa yake wallahi ban sani ba ba wanda ya sani yaya fadin sa mita nawa ne yaya yake Allahu a'lam yaya girman Allah yake Allahu a'lam anan kam Allah bai gaya mana iya fadinsa iya tsawonsa iya girmansa kuma an hana mu mai magana akan wannan kawai mu yadda akwai Allah ya daidaita kuma yace istawa alal arshi fas'al bihi khabira, ya daidaita akan al'arshin sa garin mulkin sa. Don haka zatin Allah tabaraka wa ta'ala yana can karshen sama, amma ilimin sa ko ina ba inda ba ya. Daka duk inda aka ce Allah yana tare da kai, to ana nufin me? Yana tare da kai da me? Da ilimin sa da sanayyar sa. Ba wai yana nuna yana ko ina ba. Ka san me ma'anar Allah ko ina? Ana so ne a tabbatar da wata aqida ta wahdatul wujud. Aqida take nuna ce komai ma Allah ne. Yanzu wani in ya ga dama sai ya ce wannan ma Allah ne. Sai wani ya ce wai Allah yana cikin nan ruwa. Allah yana cikin wannan maikin. Allah yana nan. Allah yana kaza. Har a bandaki, har cikin kazanta, har cikin kwata, Allah yana nan, yana ko ina. Wannan aqidar Allah yana ko ina kuskure ce, kuskure ne. In ana nufin yana ko ina da zacin sa, to ai ba zai yi ba. Yanzu dan mutum ya ce yana tare da kai, shikenan ana nufin da gangan jikin sa ne. Kana saman bene, ka tura yaronka ya je gida, ya je kofar gida, wani yana sallama, sai ya ji haushin kare sai ta gudu gudu, sai kalle ko daga sama, je ka je kana tare da kai, me yaron zai ji? Kana tare da shi, kana nufin kana tare da shi da gangan jiki, ina kula da kai. Wani ya yi magana ya burge ka ce wallahi ina tare da kai, ana ma'aka, ha, kenan yana nufin da gangan jikin sa ina tare da kai. Duk inda ka je kuna tare, ina tare da kai a ra'ayi, ina tare da kai a fahimta, ina tare da kai a gaskiyarka, ba na tare da kai a kan ƙaryarka. Kuna tare da ni? A fahimta. Amma in na fita na tafi gida ba kwa tare da ni. Haka ne? Da haka Ubangiji zatinsa yana ina? Yana sama. Wata rana an tambayi a hadisin Muslim, wani mutum ya yi laifi, aka ce je yanta baiwa mumina. Sai je gida, sai yanta baiwa, ya zo ya ce mumina ce. Annabi ya ce a kawo ta a tabbatar da imanin ta. Ke shaida babu abubuwa ta da cancanta, sai Allah ta shaida. Annabi Muhammadu manzon Allah ne, ta ce eh, ta shaida. Sai Annabi ya ce ina Allah yake, sai ta ce yana sama. Annabi ya ce eh, fiqha fa innaha mu'mina, ka yanta wannan baiwa mumina ce. Kenan aqidar yadda Allah yana sama imani. Yanzu kai kanka in ka tashi addu'a mai kake, ya Allah, ya Allah, kafiri ba har ne kirista ba inda roki Allah sai haka, Allah yana haka, hadda kallon sama, ashe ba ka da bukata a ja maka aya Allah yana ina, inda Allah yana ko ina, ashe ka zo addu'a sai kai ta haka. Ban sani ku kuna fahimta ta. Wani abu yana da muhimmanci ka gane, saboda ka zama wayayye a cikin addini. To bari ku ji wannan ayar, saboda me yasa nake muku wannan bayani, an yi dabdala a cikinta. Wannan ayar ta suratul hadidi an yi faɗa sosai da yawa a kanta. Don haka a nan a fahimtar magabata fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina, cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah yana tare da ku a duk inda kuke, ma'ana Allah yana tare da ku da ilimin sa ko ina. Ko a banɗaki kake, ilimin Allah yana nan. Ko a sama kake, ilimin Allah yana nan. Ko rami ka shiga, ilimin Allah yana tare da kai. Amma zatin sa wa huwa mustawin ala arshi, ya daidaita akan al'arshin sa. Wani dalili, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi sahihi cewa yanzilu rabbuna min as-sama'i ad-dunya ko ila as-sama'i ad-dunya. Annabi bai gaya sa abai yace ila yabqa thuluthul layl al-akhir kullum, yace wa dhalika kullu layla, kullum idan dare ya zama saura ɗaya bisa ukun dare, ka kasa darenka uku, yaushe dare yake shiga ƙarfe bakwai, yaushe yake ƙarewa watakila ka ce ƙarfe biyar, a wani awamin da ba su kashi ukun ƙarshe kullum. Annabi yace sai Allah ya sauko daga sama can inda yake, ya zo wannan saman ta farko. Har abinda Allah yake faɗa sai da Annabi ya faɗa. Dole ka yadda mai gaskiya ne ga baka labari, as-sadiqul masduq. Yace duk dare sai Allah ya zo wannan sama, amma can ƙarshen dare lokacin kuna bacci, sai ya ce hal min da'in, akwai mai addu'a, fa astajiba la, in karbi addu'arsa, la ilaha illallah, lokacin kuna bacci hal min sa'ilin fa u'tiya, akwai mai roka in bashi abin da ya roka? Hal min mustaghfirin fa aghfira la, bayina masu bacci kuna kwance, akwai mai neman istighfari in gafarta masa? Asubahi tana zuwa za ta ga Allah zai koma inda yake. Wani dan bid'a da aka zo ana bayani sai ce okay to lokacin da Allah ya baro can sama waye akan gadan duba isgilanci sai ka ce masa mu annabi ya gaya mana yana saukowa kuma bai gaya mana ba lokacin da Allah ya bar gadan da yake samu gadan mu bai gaya mana da ya faɗa mana wannan ma mun gaya maka ne dan annabi ne ya faɗa to yanzu inda ba a can ƙarshen sama yake ba annabi zai ce yanzilu rabbuna ubangijinmu yana saukowa zuwa wannan sama kuma kullun dare kenan Allah sama yake ina fatan kuna fahimta haka Qur'ani ya tabbatar haka hadisan manzon Allah suka tabbatar haka kyakkyawar fahimta ingantacciya ta salafus salih ta tabbatar kuma ba wani abin da zai faru dan kace Allah yana sama da zatin sa amma ilimin sa yana kan kowa ko ina kuna tare da ni da yake Allah yana tare da ku a ko ina ba'inun min khalqihi Allah fa baya hade da halitta baya hade da su duk halitta suna cikin daga saman bakwai zuwa kasan bakwai shi a sama yake a ƙarshe gaba daya sai wani wai dan bid'a sai yake cewa to kun ce wai Allah ya daidaita aka Allah shi muka ce ba mu muka ce ba Allah ne fa istawa ala al-arsh ayoyi nawa ne Allah ya ce istawa ala sama da aya guda bakwai a cikin alqur'ani da suka tabbatar da Allah ya daidaita aka al-arsh to ya zamu fassara sai mu canja saboda ra'ayinka dole mu faɗi abin da Allah ya faɗa sai yace to kafin a halicci al-arshin Allah yana ina in ka da dan bid'a mai fitina zai saka gumi fa kafin a halicci al-arshin tunda ka ce Allah ya daidaita akan al-arshi to halittan al-arshin halittan Allah ne zaka ce eh sai ka ce ai yana da lokacin halitta zaka ce eh da shi da Allah waye riga wani dole dai ka ce kaza Allah shine ya riga kowa ko ba ka bane huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim to sai ce maka to kafin Allah yayi al-arshin Allah aina yake sai ka ce yana inda yake yana cikin iska ko kuma ka ce nassi bai gaya mun aina yake ba yanzu da nace maka yana kan al-arshi ai gaya mini akai to kuma kafin yayi al-arshin bai gaya min aina yake ba ni bana aiki da son zuciya da ra'ayi duk abin da ya shafi Allah abinda ban sani ba zan yi shiru kai kuma in ka ce yana wani wuri to sai ka faɗi waye ya ce yana wurin ka fahimci wannan kuma cewa ma Allah yana ko ina kai wa Allah ka matsa Allah ne ai waye ya san girman Allah da zaka iya cewa ko ina yana to matsalar shi ne abin yana da faɗi sai ne haƙuri kuma ga lokaci ya zo jama'a ku yi haƙuri akwai mutanen da Allah ya zarabe su ba su da aƙida mai kyau suna dora mutane akan bata cewa dan adam yana iya zamantowa Allah akuya tana iya zamantowa Allah itace yana iya zama Allah umal kal wal khinjiru illa ila huna haka wani yace da kare da alade ma duk Allah su wai Allah yana narkewa a cikin komai subhanallah to aqida ingantacciya shine a Allah da zatin sa ya daidaita akan al'arshi kuma ba za mu ce ya je ko ina ba sai in shi ya gaya mana ya je ko ina daga wannan maƙiyar lalle tana tare da kai Allah yana tare da kai da ilimin sa a cikin kwari a cikin ruwa a rana da daddare a cikin gidaje a cikin daji a ko ina karkashin ƙasa inda ba a gani cikin duhu ko ina Allah yufsiru dabiban namli ala as-sakhrati sauda tururuwa baka kirin da take kan bakin dutse a cikin bakin duhu in tana tafiya Allah yana kallanta taram ha yanzu bature ma yayi maka duhu zai sama wannan fitilar kana ganin abu yanzu ana kashe wutar nan wani bare ga wani ba a cikin dan adam ne fayyato ballanta na Allah mahalicin komai dan ya ce yana ganin cikin hanjinka ko yana ganin tururuwa tana tafiya riga ce mutum bakin riga da baka tururuwa dan adam kan tana yana tafiya kai ba lalle iya gani ba amma Allah yana kallo tabaraka wa ta'ala ina fata ana fahimta dan haka ma'iyatul ilmi ne ba ma'iyatul zati ba tarayyar Allah anan tarayya ne ta ilmi ba tarayya ta zati ba wannan shine fassarar salafus salih cikin sahabbai, cikin tabi'ai, cikin tabi'ina. Kuma dole haka za a fassara ayar, saboda sahabbai haka suka fassara ta, tabi'ai suka haka suka fassara, tabi'in tabi'ina haka suka fassara. Kalmar ma'iyya, anan ma'iyyatul ilmi ne, la ma'iyyatul zati. Sati mai zuwa insha Allah za mu karasa bayani akan wannan ma'iyya da waɗannan ayoyi da suka zo. Allah ya ta bayani yana tare da ku, yana tare da ku, dan a nuna muku muhimmancin muraqaba. Abinda na faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe, Allah ya mana afuwa. Babu ansa tambayoyi saboda akwai sanyi, akwai ruwa, kuma mun fara da wuri ba. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.